بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wadannan darussan da muke gabatarwa a akhari a wannan dare wanda shine daren 13 ga watan Muharram shekara ta 1441 wanda ya daidai da 12 ga watan Septemba na shekara ta 2010 ina muka tsaya karatun ce shi ne abin da na tsaya yana ta duba amma dai abin da Malam Bakar ya rubuta da nima abin da rikodin ɗina ya bani shi ne mun tsaya a hatsari na fasalin fi shurutus salah a nan muka tsaya ƙarshen fasalin da haka za mu tashi daga faslun fara'idus salati fasalin da yake magana a kan farillan sallah a nan za mu tashi na'am malam yake cewa faslun fara'idus salati niyyatus salat almu'ayyana farillan sallah su ne na farko niyyatus salat almu'ayyana ma'ana niyyar sallah ayyananniya ma'ana kowace sallah za ka yi to ka ayyana sallar da za ka yi a cikin zuciyarka wa takbiratul ihram da kuma kaffara harama kaffara harama abinda ake nufi da kaffara harama ita ce kaffarar da ake shiga sallah da ita malam yace wal qiyamu laha da kuma tsayuwa domin ita kaffara harama tsayuwa domin kaffara harama wal fatihatu da karatun fatiha war ruku'u da kuma ruku'u war rafu minhu da dagowa daga ruku'u was sujudu da kuma sujjada alal jabha akan goshi war rafu minhu da dagowa daga ita sujjadar wal itidalu daidaitu waqtu ma'anina da natsuwa wa tartibu baina fara'idiha da kuma ceranta farallan wassalam da sallama wa julusu alladhi yuqarinuhu da kuma zaman da yake gurgurdan sallama mana zaman tahiyya na farko kamar yadda zai zo nan gaba sunna ne zaman tahiyya na biyu shi kuma shi ma sunna ne amma gurgurdan inda zaka yi sallama shi kuma wannan sunna ne wajibi ne shi ne ma'anar waljulusu waljulusu alladhi yuqarinuhu saboda gurgurdan sallama wannan wajibi ne amma farkon zaman shi kuma ba wajibi bane ina fatan mun gane yace wa shartun niyya muqaranatu ala takbiratul ihram sharadin niyya shine ya zamanto an hada ta da kabbara harama mana kakkai niyya bayan kai kabbara harama ala kulli hal waɗannan farallan sallah waɗanda malamai suka faɗa a nan gurin kamar yadda aka yi bayani kusan malamai sun ciro su ne daga cikin hadisin musi'us salah wasu da yawa waɗanda suke aibanta fiqhu suna inkarin kasa ayyukan sallah da kuma ayyukan addini izuwa sunnoni da mustahabbai da kuma farallai wanda kuma galibi karancin ilimi ne yake jawo irin wannan nau'i na inkari akwai hadisin wani mutum wanda ake ce mai hadisin musi'us salah wanda hadisi ne mashahuri sosai wanda wani mutum ya zo yayin sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana masallacin sai ya ce da mutumin irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba sai mutumin nan yayi sallah da yayi sallah sai ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je kai sallah saboda kai ba kai sallah ba saboda haka mutumin nan dai karshe ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa in ban da wannan sallar da ya yi, shi fa a duk duniya ba wata sallah da ya iya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah, ya ce idan za ka yi sallah ka yi kabbara sannan ka karanta fatiha har zuwa ƙarshe. Malaman fiqhin musulunci kamar yadda Ibn Rushd al-Hafid ya faɗa a cikin littafinsa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid sun bibi wannan hadisin, inda duk abin da ya zo a cikin wannan hadisin suka zama da shi farilla, duk abin da bai zo ba kuma suka sa cikin sunnoni ko musahabai. Yanzu idan ka ɗauko hadisin Musi'us Salah da dukkan ruwayoyinsa, babu subhana rabbiyal a'la a ciki, babu subhana rabbiyal azim, duk waɗannan azkar ɗin ba su zo ba a cikin wannan hadisin Musi'us Salah ɗin. Saboda haka akwai ƙa'idar malaman usul da suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, bi halatta a jinkirta yin bayani a daidai lokacin da ake buƙatarsa ba. Saboda haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yana koyarwa ne, to duk abin da ya zama wajibi zai faɗe shi. Saboda haka duk abin da bai zo ba a hadisin Musi'us Salah wanda ya zo a wasu hadisan sai suka zama da su cikin sunnoni da kuma mustahabai. Saboda haka yana daga cikin alamomi na jahilci, inkari da wasu suke yi, kuma yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suka karkasa waɗannan ayyukan zuwa farillai da sunnoni da kuma mustahabai, saboda mutum ya san abin da in ya yi sallarsa ta ɓaci, da kuma abin da idan ya yi zai zamanto cewa sallarsa ba ta ɓaci ba. Wannan yana daga cikin hikimomin kasa waɗannan ayyukan zuwa sunnoni da mustahabai da kuma farillai. Ina fatan mun gane. Tayyib. Kusan duk waɗannan abubuwan da ya faɗa a nan gurin sun zo a cikin dukansu ma sun zo a cikin hadisin Musi'us Salah a abin da nake tunawa. Malam yake cewa wa sunanuha, sunnonin sallah al-iqama, akwai iqama. Kaga ba iqama a ciki. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da shi idza qumta ila salati fakabbir. Bai ka iqama ba. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malaman fiqh suka sanya iqama cikin sunnonin sallah, amma ba ta cikin farillan sallah. Saboda haka inda mutum zai zo zai yi sallah azhar ko al'asar, kawai ya kabbara ya fara daga sallah, bai kyauta ba amma sallar shi ta yi. Ina fatan mun gane. Wassura, ina nufin in yi da gangan sallarsa ta yi. Wassura allati ba'da al-fatiha, da kuma sura wacce take bayan fatiha. Wal qiyamu laha, da kuma tsayuwa saboda ita sura. Ina fatan mun gane. Wasirru fi ma yusirru fi, da asirtawa a gurin da ake asirtawa, mana sallar azhar da kuma sallar na'am la'asar, shine ma'anar wasirru fi ma yusirru fi. Wal jahru fi ma yujharu bi, da bayyanawa a gurin da ya kamata a bayyana. Wa sami'a Allahu liman hamidahu, da kuma fadin sami'a Allahu liman hamidahu. Malam ya baka ka'ida ya ce wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula, duk wata kabbara da ka gani a sallah to sunna ce indai ka cire ta farko. Mana duk wata kabbara a sallah to sunna ce sai takbiratu al-ihram. Sai ce watta shahudan, watta shahudan, da kuma tahiyoyi guda biyu. Wal julusu lahuma, da kuma zama saboda su tahiyoyin guda biyu, da kuma zama saboda su. Wa taqdimul fatihati ala sura, taqdimul fatihati ala sura, wa taqdimul fatihati ala sura, da kuma gabatar da fatiha akan sura. Wa taqdimul fatihati ala sura, da gabatar da abinda ake nufi da gabatar da fatiha akan sura shine ma'ana idan za ka yi sallah ka fara karanta fatiha sannan ka yi sura. Inda za ka fara yin sura ka yi fatiha ka saba wa sunna amma sallah ka ta yi, shi ne ma'anar shi. Na wata taslimatu thaniya wa thalithatu lil ma'mum, da yin sallama ta biyu da kuma yin sallama ta uku ga mamu. Ana su a wajen malaman malikiya sallama uku ake da wace da wace na dama da hagu ma ya kai dama kai hagu kai waliman shi ma yawa haka dai shine gaskiya maganar malikiya. Amma dai a zahirin abin da yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu ce ingantacciya. So abin da yasa suka ce sallama ta biyu ita ma ba dole bace, saboda akwai lafazin da yazo da sallama daya. An rawaito sallamomi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala biyar. Sallama kala biyar aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ta daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai kuma ta biyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ita ce ta biyu. Sai kuma assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nawa kenan? Sai kuma assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Sai kuma assalamu alaikum. Duk wacce kai a cikin waɗannan guda biyar din, kowace kai sallama ka tayi. Ina fatan mun gane. To kun ga wato yadda za ku san waɗanda suke aibanta irin waɗannan littafan na fito, galibi suna da jahilci a tattare da su, kuma ƙarshe idan mutum ya haramta ma karanta fiqhu, to ƙarshe zai lazumta ma ka karanta fiqhun shi. Saboda dole hadisai da yawa suna buƙatar ka fahimce su. So ƙarshe idan ya haramta ma karanta fiqhun malamai, dole ne koma zuwa ga fiqhun shi, ma'ana abin da shi ya fahimta. Ina fatan mun gane. So kaga abin da yasa suka ce yin sallama ta biyu ba wajibi bane, shine saboda kasancewar akwai lafazin da yazo da sallama daya. To tunda yazo da lafazi yazo da sallama daya, wannan sai yake nuna cewa yin sallama biyu ba dole bane. Waye zai iya maimaita mun wannan sallamomin guda biyar? Wa zai jaraba maimaita mun su sallamomin nan biyar? Za ka yi na biyar ne, kwaya biyar ne cif, za ka iya maimaita mana su? To ga baba can, bismillah baba, ai ba su da wahala. Eh, ka cire ta ala din, ka cire ta ala din, sake maimaitawa ba ba kalmar ta ala. Na'am. Baba yace a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Ta biyu,
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Yawa, kawai dan kaucewan ne da kai baba. A dama mutum yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, abu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Biyu kenan, saura ta uku.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Yawa baba ya ce a hagu ka ce assalamu alaikum, a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, a hagu ma assalamu alaikum wa rahmatullah. Saura ta uku.
Assalamu alaikum.
Baba ya ce ta hudu ka ce assalamu alaikum. Baba ya yi kokari, ya yi gaskiya, baba ya yi kokari, baba ya yi kokari. Na'am. Guda ɗaya manta ko ya faɗi guda huɗu, saura guda ɗaya. Wa ya san wacce bai kawo ba? Na wacece ne kawai? To ka ji wacce baka kawo ba ba. Mana wacce baka kawo ba shine assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma assalamu alaikum. So waɗannan su ne biyar. Ala kulli hal fa'idar sanin wannan shine iya waɗannan guda biyar din iyarsu ne suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wata sallama in ba wannan ba ba ta da inganci. Dukkansu sun inganta. Duk da dai ta farkon an yi sabani wajen ingancin ta kusin, amma dai zance mafi inganci shine ingantacciya ce. Wace ce ta farkon? Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am baba. Eh ana budewa amma sai a ƙarshe. Malam yake cewa wal jaharu bit taslimati al wajiba. Daga cikin sunnoni shine bayyana sallama ta wajibi. Sallama ta wajibi ita ce wacce? Ita ce sallamar. Na'am? Ita ce sallamar. Na'am. Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace wassujudu ala al-anfi wal kaffaini war rukbataini wa atrafil qadamai. Da kuma yin sujjada akan gabobin nan guda bakwai. Ana su a wajen su abin da ya waje ba shine kai sujjada akan goshi. Rago kuma sunna ne. Amma dai zance mafi inganci shine duka wajibi ne. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi. Mana an umarce ni na yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai. Kaga sai ya faɗi waɗannan. Sai ya ce aljabaha. Da ya zo yin jabaha kuma sai ya nuna ya zuwa ga hadda hanci. Sai kuma ya ce wa atrafal qadamai wa rukbatai ko? Sannan kuma wal kaffai. So kuma a ka'idar malaman usul shine al'amru yaqtadi al-wujub. Saboda haka daga cikin abin da ake so in mutum ya zo sai ya sujjada ya danna sosai ta yadda gefen sai shi zai taba. Ya haka ya danna sosai kada ya cogala yan yatsunsa kawai. Ana so mutum ya danna wannan shine. Amma dai a wajen malaman malikiya ba wajibi bane. So in aka ga mutum ya dan dage wata rana ka tsananta mai saboda yana da magabata. Malam yake cewa wasuturatu li ghayril ma'mum. Wasuturatu li ghayri al ma'mum. Da kuma sutura li ghayril ma'mum ga wanda ba ma'mum ba. Na'am. Abin da yake nufi da li ghayril ma'mum yana nufin liman ko wanda zai sallah shi kadai. Mana in kai mamuye bai zama dole sai ka sanya sutura ba. Shine abin da yake so ya faɗa. Malam ya ce wa aqalluha ghilazu rumhin. Wa aqalluha ghilazu rumhin. Mafi ƙarancin sutura shine ghilazu rumhin. Mana gwargwadon kaurin mashi. Wa tulu zira'in tahirin. Wa tulu zira'in tahirin. Da kuma tsawon zira'i tsakakakke. Thabitin ghayru mushawwishin. Thabitin ghayru mushawwishin. Mana ana so ya zamanto ita suturar tabbatacciya ce ghayru mushawwishin. Ba wacce take yawo ba. Kaga karka zo ka kafa kara. Ka ajiye kara wanda iska za ta iya tunkuɗe shi. Ko ka ajiye wani abin da za ka ɗan danne shi da wani abin wanda idan iska ta zo za ta karkaɗa shi. So ana son suturar nan ta zama tabbatacciya. Kamar yadda malamai suka faɗa, akwai gurin da in aka tsallaka sallah liman ko me sallah shi ne zai zama yana da zunubi. Akwai gurin da zai zama shi ne mai zunubi. ina fatan kun gane akwai gurin da shine zai zama mai tsinci yawa kamar yanzu idan kai sallah gurin da mutane suke wucewa kuma baka sa sutura ba kaga ƙarshe kai ne zaka zama mai zinci ina fatan mun fahimta malam yace wa fadailuha me kenan mustahabbanta itawa mustahabban sallah shine ma'anar wa fadailuha mana mustahabban sallah raf'ul yadayni inda al-ihram daga hannaye yayin kabbar harama hatta tuqabila al-udhnayn hayyadda zasu daidai da zasu saitin kunnuwa haka akwai wasu ruwayoyin na hadisi da suka zo da cewa zaka iya dagawa daura da kirji saboda haka ko daura da kirji ko kuma daura da kunnuwa kowanne kai yayi ba matsala malam yace wa qaulul ma'mumi wal fazzi rabbana wa lakal hamd wa qaulul ma'mumi wal fazzi rabbana wa lakal hamd da kuma mamu da wanda yake shi kadai zai ce rabbana wa lakal hamd bana inda waliman zai ce sami'a Allahu liman hamidahu mamu yayi shiru sallar sa tayi inda wanda yake sallah shi kadai zai ce sami'a Allahu liman hamidahu wa lakal hamd ba sallar sa tayi ku gane irin yadda waɗannan malaman suka yi wa addini hidima sun hidimta wa addini sosai da sosai ta yadda suka dinga bibiyar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani domin me domin kawai su fitar da abin da ya wace ba da abin da bai wace ba kaga wannan ba karamin abu bane mai muhimmanci wanda ya wace ba asara musu akai ina fatan mun gane malam yace wala yaqulu hal imamu illa fi qira'ati sir ba a so liman yace rabbana wa lakal hamdu sai a karatin da yi a asirci yawa saboda in yace sami Allahu liman hamidahu ma mu ba dole ne su ji ba so shi sai ya hada duka guda biyu amma in dai a qira'a ce ta bayyane to ana so in yace sami Allahu liman hamidahu ma mu ne za su ce rabbana walaka alhamdu amma ba a so shi ya hada duka guda biyu malam yace wat tasbihu fi ruku da yin tasbihi a ruku'i subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim ko kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh kowanne mutum zai iya yi kuma kowanne ana kiran shi tasbihi ina fatan mun gane wad du'a fi sujudain addu'a sujada kamar yadda yazo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin sujjada ku dage a cikin sujjada ku dage da yin addu'a faqaminun an yustajaba lakum haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so mutum zai roki abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hori masa na'am malam yake cewa wa tatwiru al-qira'ati fi subhi ana so a tsawaita karatu a cikin sallar asuba a tsawaita karatu garanta zuwa biyu haka a sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratul araf a sallah guda daya in ban manta ruwaya ba ma a sallar magharba suratul araf shafi nawa ce na'am shafi nawa ce suratul araf Alaysu أذنه شابين في سورة الأعراف aga izun farko shafi 11 shafi daga shafin alif lam mim sad zuwa shafin kuma kana jawab kawai kaga shafi 11 izun na biyu shi ma shafi 11 daga shafin qalal mala'ul ladina istakbaru zuwa shafin kai qalat ummatu minhum limata izuna kawai nawa kenan ashirin da yawa sai shafin wa izina takanar jabala nawa kina ashirin da uku sai kuma shafin wala kada zarana li jahannama ashirin da sai shafin kulla amliku li nafsi sai shafin inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin shafi nawa kina su wannan shine adadin shafuka suratul araf su ne adadin shafukan suratul araf su ana karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam karanta a sallahu guda so gaskiyar lamari zaka kalla ka ga mu yanzu matsaloli ne suka yi mana yawa a rayuwa da kuma nisantar mu da Allah subhanahu wataala shine dalilin da yasa al'amuran mu suke yin wahala shine dalilin da yasa al'amuran mu suke yin wahala yanzu da liman su zai karanta muku sha biyu na ga wasu sai sun mai nasiha wasu sai sun masa nasiha gobe akwai lokacin da muka taba taruwa Amina a wani aikin haji wani liman daga Riyadh ta Saudi Arabia ya zo ya mana sallah asuba yawanci 25 a sallar asuba saboda haka yazo yana gamawa lai wasu suka hau kan shi da fada suka ce yana kai irin wannan sallar sai na kira wani basudani akwai wani basudani da yake Makka ya tsananta shi ma wajen yin inkari akan ya tsawaita za a yi sallar 25 sai na kira shi sai nake ga mai nace ai yara kai wannan magana yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul araf kaga ko shafi 26 duk iya saurinka a sallah duk iya saurinka akalla kowanne shafi ka mai minti 1 da rabi duk iya saurinka shine ka karanta izu 1 a minti 15 so kaga ita izu 2 ce da rabi har da shafi 1 so kaga akalla idan zaka karanta in dai karatu zaka yi wanda za a gani ba za ka haɗiye wasu harfan ba kuma tilawa ka bata gargada to akalla in zaka karanta suratul araf kana buƙatar minti 39 in dai zaka yi karatu ya zamanto kowanne shafi ka bashi minti 1 da rabi shine karatu normal ba jan matoci ma sai ce mutu aishi ba annabi bane yanzu ne zai da annabi zai yi sallah tun daga safa har dare ai ba zan kosa ba nace mai to ai asali duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to asali shine ai koyi shi wannan shine asali so ala kulli hal mu zaka ga yanzu shafi daya ma ana ganin liman ya tsananta inda zai karanta shafi daya a sallah sai a ga ya tsawaita menene ya jawo mana wannan shine saboda abubuwan ba abin da ya jawo mana wannan illa kawai yawan tunanin nukanmu da kuma abin da muka sa a gaba kawai shine ne shine kawai a lamuranmu na yau da kullum lamuranmu na yau da kullum kawai su ne muka sa a gaba saboda haka dai a ya kamata ya zamanto cewa kowa daga cikin mu ya shiga taitayin sa za ka ga wasu da yawa yanzu akwai masallatan da yanzu in aka yi sallah inda za a yi rabkan nuwa ma ba wanda zai sani. Akwai masallacin da aka yi rabkan nuwa da liman da mamu duk ba wanda ya gane a yi. Saboda kowa ya shiga cikin abubuwan da suke gaban shi. Ka gani? So kamar yadda wani malami ya kawo kissa wani ɗan kasuwa wata rana an gama sallah ya zo ya samu limamin ya ce masa, liman yau ka yi rabkan nuwa sallan nan ba ta cika ba. Liman ya ce a shi ya yi sallarsa cikakkiya, saboda haka sai ɗan kasuwan yake ce masa shi gaskiya bai gamsu sallan nan ta cika ba. Ya ce shi dalilinsa shi ne kullum idan aka fara sallah a lokacin yake samun damar da zai yi lissafe-lissafen shi na kasuwanci. Saboda haka yau kuma an kammala sallah bai gama lissafen shi ba. Wannan shi ne dalilinsa da yake ganin akwai alama an samu rabkan nuwa. Ala kulli hal, idan ka kalla za a ga wannan sallan ba wani abu da muka mallaka sama da shi. Shi ne farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar alkiyama. So gaskiya ya kamata mu jure. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ranar yawanci da yawa a ranakun Juma'a yana karanta suratul sajda a raka'a ta farko. Shafi nawa ne suratul sajda? Shafi? Yawa. Shafi na uku. Akwai shafin Alif Lam Mim. Akwai shafin قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أكو شافون ولو ترى شيني شافين سيكم شافون ولا نذيق أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر سو شافين وكينا شافي أكوني كسل تعركة أتبيكم سيكرا تعالى تعالى الإنسان من التالي. So ita kuma kaga shafi kusan biyu ce, tunda akwai kusan rabin shafi a nan, akwai shafi ɗaya, akwai kuma kusan rabin shafi a can. So kaga kusan shafi biyu ce. So aƙalla yana karanta shafi ɗaya. So kaga kuma irin karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam shafi biyar aƙalla za a samu minti goma. Da kuma ragowar ayyukan sallah aƙalla ka ba shi minti biyar. So kaga ana yin minti goma sha biyar. So ala kulli hal, haɗa tsakanin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya nuna cewa idan za a yi sallah a dinga taƙaitawa da kuma ayyukansa, shi ne abin da zai fito maka ka gane menene ake nufi da taƙaitawa. Wannan shi ne zai fito maka ka gane me ma'anar taƙaitawa a sallah. So dai gaskiya ya kamata mu yi kokari wajen ɗabbaka waɗannan abubuwan da muke karanta. Malam yake cewa wa zuhur taliha, ita kuma azhar tana biyo ta, ma'ana wajen tutuye. Kamar yadda ake so a tsawaita a sallar asuba, haka ita ma azhar ana so a tsawaita, amma kar ta kai sallar asuba. Wa tafsiruha fil asr wal maghrib, ana taƙaitawa kuma a sallar la'asar da kuma magharba. Wata isha, ana kuma tsakaitawa a sallar isha, mana a sallar isha ana so a yi tsakatsaki, ana so a yi tsakatsaki a sallar isha. Ina fatan mun ga. Watakunu suratul ula qabla thaniya wa atwal minha, mana ana so idan za ka yi sallah ya zamanto surar da ka karanta a raka'a farko ta zama kafin ta biyu. Mana idan ka karanta qul huwallahu a raka'a ta farko, to abinda ake so a mustahabbi shine ka karanta qul a'udhu birabbil falaq ko kuma qul a'udhu birabbi annas. Amma kar ka karanta qul huwallahu ahad a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu kuma ka karanta idza jaa nasrullahi ko kuma alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Amma wannan mustahabi ne, wannan mustahabi ne. Ina fatan muna ganewa. Tayyib, Malam ya ce wa qulu minha, ana so kuma ta zama ta dara ta tsawo. Mana raka'a farko ta fita biyu tsawo. Wannan shine sunna. Surar da zaka karanta a raka'a farko ta zama ta fi surar da zaka karanta a raka'a ta biyu tsawo. Kaga in ka kalli wannan za ka ga akwai hikima. Ta inda hikimar take shine yadda shari'a ta koya wa mutane cewa aikin farko ya fi na biyu yawa, saboda ka ga raka'a farko kana da nishaɗi sama da raka'a ta biyu. So ka ga maka tsawaita a raka'a farko zai zama kamar an yi wannan. Idan aka tsawaita a raka'a farko zai zama kamar an ba wa mutane damar da za su samu nishaɗi sosai. Raka'a ta biyu kuma sai a yi ƙasa da haka. Malam yake cewa wassalatu ala rasulillah, ko malam yake cewa wal hay'atul ma'lumati fi ruku'i was sujud wal julus, ana so kuma kai irin sujjada da ruku'u wanda yazo a sunna, shine ma'anar wal hay'atul ma'luma, kai irin shi. Malam yake cewa wal qunutu sirran qabla ruku', ana so kuma kai al qunut a asirce kafin ruku'i, wa ba'da sura fi thaniyati subhi, kuma ana so kai bayan sura fi thaniyati subhi a cikin raka'a ta biyu ta asuba. Wa yajuzu ba'da ruku, ya halatta bayan ruku. Al-qunut a sallar farilla wani abu ne wanda malamai suka yi sabani akai, wani abu ne wanda malamai suka yi sabani akai. Ina fatan mun gane. Akwai jumhur su suna ganin ana yin al-qunut idan aka samu masifa ko wani abu ya faru wanda ya shiga cikin al'umma, to a lokacin ne ake yin al-qunut. A lokacin ne ake yin al-qunut. Ina fatan mun gane. Amma in ba wani dalili to ba a yin al-qunut. Saboda kamar yadda daga cikin hadisan da suka kafa hujja da su shine abinda aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin al-qunut tsawon wata guda. Yad'u ala ra'ilin wa zakwan. Ina fatan mun gane. So wannan sai yake nuna cewa idan wani abu ya faru za a iya yin al-qunut. In abin ya kare sai a dina, kamar yanzu kidnapping din nan da ake yawan yi za a iya yin al-qunut saboda Allah ya kare mu daga musiba. Idan kuma kidnapping din ya tafi sai a daina yi. Ina fatan mun gane. Malam yake cewa wai juzu ba da ruku, amma su a wajen malaman malikiya suna ganin koyon shi ake, kuma suna da al-qunut na musamman wanda suke so a dinga karantawa, shi ne Allahumma inna nasta'inuka ko wa nastaghfiruka har zuwa ƙarshe, har zuwa inna azabaka al-jidda bil kafirina mulhiq wa qalqala kubra akash. Amma dai abin da yafi inganci gaskiya shine maganar jumhur, cewa ba al-qunut sai idan wani dalili ya zo, saboda wannan shine zahirin hadisi. Wa du'a ba da tashahhud tsani wa yakunu tashahhud tsani aqwalu min al-awwal, da kuma yin addu'a bayan tahiyya ta biyu, ana so kuma tahiyya ta biyu ta zama ta fi ta farko tsawo, saboda a tahiyya ta biyu akwai abubuwan da ake so mutum ya dinga karantawa, irin su salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Wattayammun bis-salam, in zaka yi sallama kuma kai a dama, mana inda zaka ce assalamu alaikum a hagu, sallaman ka tayi, amma abin da aka fi so shine kai a dama. Wata harifu sababati fi tashahhud, da kuma idan ka zo a sababa shine wannan ɗan yatsan na biyu, abin da yasa ake ce mai as-sababa daga sab ne zagi, saboda da shi ake yin zagi, shi yasa ake ce mai as-sababa. So abin da yake nufi da wata harifu sababa, mana ana so ka dinga karkada shi. Wa yukrahu al-iltifatu fi as-salah, an karhanta yin waige a cikin sallah. Wa taghmidu al-ainai, sannan an karhanta rufe ido, kana sallah ka rufe idonka ba a so. Wal basmalatu, haka nan makruhi ne yin basmala. Akwai hadisai da aka rawaito game da shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin basmala a farkon karatu ko baya yi. Akwai sahabban da suka kore cewa baya yin basmala, kawai in yazo yana farawa ne da karatun Fatiha. Akwai waɗanda kuma suka ce yana yin bismillah. To amma zance mafi inganci shine a yi bismillah a asirce. Wannan shine zai ta hadisan guda biyu guri ɗaya, waɗanda suka ce baya yi ba su ji bane ya, waɗanda kuma suka ce yana yi suna nufin yana yi a asirce. So ana so liman in zai karanta Fatiha ya yi bismillah a zuciya, sannan kuma in zai buɗe sura ma ana yin bismillah. Wa ta'awudhu fil farida, amma su a wajen malaman malikiya makaruhi ne, su ba a yi. Wa ta'awudhu fil farida, ba a ce so ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallar farilla. Wa yajuzani fil nafl, amma dukkansu sun halatta a nafila. Wa lwuqufu ala rijlin wahidatin illa an yaqula qiyamu, ba a so mutum ya tsaya akan kafa ɗaya, mana kana sallah kawai a ga ka ɗage kafa guda ɗaya, wannan makruhi ne saboda alama ne na wasa. Amma sun ce in yayi tsayuwa mai tsawo da yawa zai iya yi, saboda ya rasa yadda zai waqtiranu rijlai, da kuma haɗa kafafuwansa, kawai kai haka ka harɗa kafafuwa kana sallah. Waj'alu dirhamin aw ghairihi fi fami, ko kuma kana sallah ka sanya kuɗi a bakinka, shi ma makruhi. Wa kadhalika kullu ma yashawishu fi jaybi aw kunnihi, haka nan bai halatta mutum ya sa duk abin da zai jawo zai ɗauki hankalinsa ba, fi fami ko a cikin bakinsa, ko a cikin aljiwarsa, fi jaybi ko a cikin aljiwarsa, aw kunnihi ko kuma hannun rigarsa, shi ne kunni, aw ala dhahrihi ko kuma a bayansa. Wa tafakkuru fi umuri dunya, makaruhi ne mutum yana sallah ya dinga tunanin duniya. Wa kullu ma yashghaluhu an al-khushu' fi as-salah, ya dukkan abin da zai shagalar da shi daga sallah. In mutum yayi kuma, to za a rage mai lada gurgurdan tunanin da yayi, kamar yadda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda zai yi sallah laysa lahu illa rub'ah, ba abin da zai samu sai 1 bisa 4, akwai wanda zai samu 1 bisa 10, akwai wanda zai samu 1 bisa 5, akwai wanda zai samu 1 bisa 9. So gurgurdan abin da ka iya hankalta a sallah, gurgurdan ladan da zaka samu. Ina fatan mun gane. So yana da kyau mutum yana sallah ya dinga halarto da abin da yake gaban shi. Daga cikin abin da zai taimaka shi ka dinga kallon wuta da aljanna a gabanka, to wannan zai taimaka ma wajen halarto da abin da yake gabanka. Allah ya bamu da cewa. Za mu tashi daga fasulun lissalati nurun azimun, ba ma na littafin shi. Ta, za a kira sallah ne ko za a fara amsa tambaya? Wannan take cewa da fatan malam ya wuni lafiya. Malam yaya hukuncin macen da ta tsufa tana haihuwa, wanda ya kai ga idan ta ɗauki cikin yana wahalar da ita matuƙa, to malam a nan gurin za ta iya toshe mahaifarta duk da cewa ta haihu a baya kamar 12 a baya, yanzu tana wahala. To gaskiya dai abin da malamai suke cewa shi ne ya halatta a taƙaita haihuwa, amma hana haihuwa gaba ɗaya bai halatta ba. Hana haihuwa gaba ɗaya bai halatta ba. So baya halatta ya zamanto cewa an hana haihuwa gaba ɗaya. Saboda kamar yadda Ibn Uthaymeen ya faɗa a cikin littafin sana dima'u tabi'iyya, ahkamu dima'i tabi'iyya, zai iya yiwuwa ‘ya’yan da take da su su ƙare gaba ɗaya. So dai ya kamata dai ana iya dai taƙaita haihuwa idan aka samu wani dalili. Dalilin da yake halatta taƙaita haihuwa kamar yadda malamai suka faɗa shi ne hadisin Jabir da yake cewa kunna na azuru wal Qur'anu yanzu. Mun kasance muna yin azaru a lokacin Qur'ani yana sauka. Abin da ake kira azaru shi ne in mutum yana saduwa da matar shi mani zai zubo ya zubar a gefe. Wannan shi ake kira azaru. So tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a lokacin da suke azaru ba a hana su ba, sai wannan yake nuna cewa ya halatta a taƙaita haihuwa. Amma gaskiya ne shi wanda nake so ne shi ne wato Allah ya kawo mu wani zamani wanda Allah ya wadata mu da dukiya sama da baya, amma mutane suna tsananin tsoron talauci. Shi yasa wani cigaban idan ka kalle sai kaga cigaban mai haƙar rijiya ne. Yanzu mutane da yawa tsoron yawan ‘ya’ya suke, sun zauna da wasu masu kuɗi. Ina mamakin wani Bologna ‘ya’yan shi uku ya ƙiyadda ya ci gaba da haihuwa. Ina ta mamaki shi wani da ya zo muna hirar sa ya shigo, shi ma Bologna ne a yadda na ga yanayin shi. Sai ce ai shi ɗan shi ɗaya, shi a iya nan ya tsaya kuma ba shi da niyyar ƙarawa. Gaskiyar lamari Allah ya kawo mu wani zamani wanda I'm sorry to say bokon da ya yawa a cikinmu ya yi tasiri sosai wajen lallata al’amuran da muka taso muka gaje su na musulunci. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa cikin Alƙur’ani, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, babu wata dabba ba wani abu da yake yawo a bayan ƙasa face Allah ne yake azurta ta, ma'ana azurta ta yana kan Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da ya sa na ce da yawa wasu abubuwan da muka karanta na boko cigaban muna ganin su wayewa, amma cigaba ne na mai haƙar rijiya, yana ƙasa amma kuma yana ganin cewa yana cigaba. Shi ne yanzu za ka ga tijo a ƙauye ko kuma a wasu guraren sai ka ga mutum da shekaru da ‘ya’ya 20 kuma la ‘ya’yan nan duka Allah ya sa musu albarka. Kai da yawa za ka ga waɗanda suke tsanantawa sai an yi irin wannan tsarin na haihuwar yara biyu a tsaya a su, za ka gansu da yawa asalin su ‘ya’yan talakawa ne, kuma shi idan ka tambaye shi su 20 ne ko 25 ko 10 a wajen mahaifinsu. Amma menene dalilin da ya sa shi da ya taso ya dage kawai ‘ya’ya 3 zai haifa? Ko kuma yana ganin mutumin da yake haihuwar ‘ya’ya da yawa ma bai waye ba? Tabbas yanayin zamani ya canza da yawa, kuma abin da yake damun mutane shi ne ɗaukar nauyin yaran ta fuskar karatu. Mana yana da burin cewa yaransa sai sun yi karatu a private mai tsada saboda su iya Turanci, saboda su samu aiki babba. Da yawa kuma waɗanda suke da irin wannan tunanin har a manya-manyan namu za ka samu ‘ya’yan talakawa ne asalinsu. Idan banda Allah subhanahu wa ta’ala ne yake azurtawa, ta yaya aka yi hashi ya kai matsayin da ya kai? Shi a wajen baban shi suna wani? Sannan kuma shi wacce irin makaranta ya haye kai wannan matsayin? Ala kulli hal, kamar yadda na faɗa, taƙaita ‘ya’ya ya halatta, amma irin fikirar da ta zo mana yanzu ta haihuwa ƴaƴa biyu uku da kuma tsoron haihuwar yara da yawa, gaskiya da yawa munanawa Allah zato ne, da kuma a rashin ƙarfafawa akan asalin tarbiyyar musulunci. Asalin tarbiyyar musulunci za a ga irin yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka taso. Yanzu Anas bin Malik ƴaƴa da jikoki kafin ya mutu sai da ya mallaki wajen guda 100, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa yadda zai tafiyar da su. Yanzu a ga da yawa wani mai ƴaƴa biyun uku, sai ka ga yanayin tafiyar da su ɗin ma Allah ya hana shi yana cikin basussuka. Sai ka ga dattijo da ƴaƴan shi guda 20 duk Allah ya sa musu albarka. Wani ya zama kwamishina, wani ya zama malami a jami'a, wani ya zama kaza, wani ya zama kaza, wani ya zama kaza, shi kuma za ka samu ko firamare ma bai ba. Ala kulli hal, ni abin da nake ɗaukar rayuwa shi ne albarka ce daga Allah. Shi yasa yanzu za ka ga yadda muke koyarwa a jami'an nan, za a koyar da mutum da digiri, kai kuma kana profesa, amma ya je ya samu aikin da ya ninninka naka samu. Saboda kowa iya abin da Allah ya tsaga masa na rayuwa a nan zai tsaya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Mala'ika Jibril yayi busa a cikin raina, ba wani rai da zai mutu sai ya cika arzikin sa. Take cewa malam, wani dalili ne yake sa a hada sallah, kuma waɗanne salloli ake hadawa? Ala kulli hal, kusan akwai dalilai da suke sawa a hada sallah. Daga cikin dalilai shine tsayuwar Arafa. A hada sallah idan an je Arafa, ana hada azhar da al'asar, ana hada sallan magarba da isha a Muzdalifa, kuma malamai duka sun yi ijma'i akan hada salloli saboda waɗannan dalilan. Ina fatan mun gane. Sannan kuma daga cikin dalilan da yake sa a hada sallah akwai ruwan sama. A wajen malaman Malikiya ana hada sallah saboda ruwan sama, ana hada sallah bayan an yi ruwan sama idan aka samu duhu da kuma caɓali, duka waɗannan ana hada sallah saboda su. A wajen wasu malaman kuma idan aka samu hadari mai tsanani, wanda hadarin nan ya zama kashi 95 aka tabbatar da cewa za a yi ruwa, ana iya hada sallah saboda shi. Kamar yi a ƙarƙashin ƙa'idan malaman fiqh da suke cewa al-ma'al yunazzalu manzilat al-hal, ina fatan mun gane. Saboda haka ana iya hada sallah saboda wannan. Amma dai yana daga cikin kurakuran da ake fadawa shine wasu za ka ga daga zarar hadari ya dan hada ko yayi kawai sai a ce a hada sallah, wanda nayi mamaki musamman da na zama mazaunin Zaria. Akwai masallatan da ake tahowa daga nesa idan aka ga hadari, a zo masallatan saboda an san cewa al'ada su in suka ga hadari suna hada sallah. Akwai wani masallaci da muka taba zuwa karatu, mun je za mu yi karatu, kawai an gama sallar magarba aka ce a zo za a hada sallah. Sai na ce musu yanzu hadari, wannan hadarin za a hada sallah? Sai limamin ya ce ka san mu ba iya fiqhu muke hadayawa ba, mu muna hadawa da hadisai. Haka ya ce mun, ya ce mu ba iya san mu fiqhu ba, ya ce mu mukan hada da hadisai. Na ce to mala a wannan hadisi ne kamar wannan hadarin za a hada sallah? Sai ya ce akwai amwadda. To ni dai gaskiya har na gama karan na duba muwadda ban samu hadisin ba zuwa yanzu. Kuma masallacin har daga nesa ana tahowa saboda kawai a samu a hada sallah. Kuma abinda zai baka mamaki shine idan ka koma illoli da kuma dalilai waɗanda suke sa a hada sallah, shine babban dalilin ma shine don a sauƙaƙa wa mutane. So kaga duk mutumin da ya hada sallah kuma ya koma gefen masallaci yana gira, kaga sauƙin bai tabbata ba. Shi yasa a wajen malaman Malikiya in dai aka hada sallah ko da saboda ruwan sama ne a masallaci, to duk wanda ya fake a masallacin har isha ta yi sai ya saki, saboda bai daura husar da aka ba shi ba. Saboda haka in ana ruwa aka hada sallah walƙewa, in kuma ba za ku iya walƙewa ba to ba za ku hada sallah ba. Ina fatan mun gane. daga cikin abin da ya ban mamaki shine ba a wuce shekara ba mun dan fita zamu je wani waje sai magarba ta riske mu a wani masallaci kawai sai an ana gama sallah sai naji an ce a tashi za a hada sallah shikenan nayi gefe sai da aka kammala sallar nan sai nayi musu magana nace malam me dalilin da yasa za a hada sallah sai suka ce ai sanyi ake wallahi wala halal zariya ba ai shekara ba suka ce sanyi nace sanyi suka ce eh nace to ai yanzu fa malam gashi fa a waje kuke hira yanzu kana ganin akwai sanyi sai ka ce ai su sun karanta ni a mazhaban Hanabila ana iya hada sallah saboda sanyi nace to ai kun ganan mu a malikiya muke aiki dai ta nace kuma ko da mun dauki mazhaban Hanabila din ai ana magana ne akan sanyi mai tsanani wanda zai cutar da kai amma ku yanzu gashi kun gama sallah kuma kun zo kuna hira a bakin masallaci ba ma a cikin masallaci ba saboda kaga wannan yake nunawa kenan cewa sanyin bai kai ya zama muku mushkila ba sai wani dattijo ya ce kai yaro kaga yaro kawai ka tafi nace a baba ba magana tafiya bace muna tattaunawa ne na addini sai ya ce to wallahi ka gani matsala ta alwalar ce wahala take mu dan haka ni da kasa ma nake yawo saboda haka yanzu idan daren sake isha ya halatta ne taimama da wannan kasa da take cikin leda nace ba matsala wallahi da aka musu bayanai suka yi da za su dena kuma shi masallacin anan cikin zari al'ada su kawai in dai aka dan ji buji to kawai hada magarba da isha yake haka suke kuma abin da zai baka mamaki ma a ranar kowa yana yawo ala kulli hal wannan gaskiya ni abin da nake fahimtar shine gaskiya rauni ne na imani daga cikin abin da ya ja wannan rauni ne na imani me dalili shine saboda mutum yana daukar sallar ne a matsayin kaya saboda haka so yake yi ya maza maza ya sauke ta shine dalili saboda haka wannan shine dalilin da yasa ake gaggawa idan aka ji wani kauli ko yaya yake da rauni sai a dauko shi saboda a samu sauki saboda haka ana iya hada sallolin magarba da isha ana iya sa hada sallolin azhar da asar kamar yadda yazo a cikin hadisi amma dai a wajen malaman malikiya ɗayan biyu ne in aka samu ruwa ana hada sallah sannan kuma kuya ba ruwa in dai akwai duhu hada da cabali ana iya hada sallah bai kace ba ba
wannan magana din da take wato abin da ke faruwa musamman a wannan masallaci
na
sauran masallaci kamar na hostel da na department in an ga ruwa ana hada sallah
na
to mu kuma dan har suna ce mana ba mu hada sallah
sattaral muke
ba yayin da san sun ba mu fi sunna to matsalolin da ke faruwa yaro ne za a hada sallah shi kuma ya dauki tattafin sa ya tafi live ruwan bai zai hana shi tafiya ba
wace
abin bai zai hana shi tafiya ba amma ya hana shi ya ya tsaya ya yi sallah sai ya tafi live to kuma zai matsa maka wannan bai ka hada sallah akwai irin abubuwan da yawa waɗansu ma hiran banza za su tafi in an hada sallah ba wai don abu wannan ruksa ne amma za su tafi hiran banza eh kawai amma dole za su maza wasu ce a hada sallah musamman nan masallacin muna fama da su ko yaushe akwai kwanan nan hayi sallah mana hada sallah nace to ai karatu muke yi in hada sallah wannan lokacin karatu mu ne to kuna zo mu kine kuma in bayan hada sallah eh to al'amuran dai yana da yawa kun da kai wannan
bayani eh gaskiya ne gaskiya gaskiya wannan yana da tsananin muhimmanci gaskiya a lura yana da kyau a koma sharuɗan malamai eh ni abin da yasa nake kiran shi raunin imani shine saboda magabata na gari sallah suke yi su ji dadi haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisi idza azabahu amrun kama ila sala in wani abu ya dame shi sai tashi zuwa sallah yana cewa ya bila aqimis salata arina biha ya kai bilal ka tsayar da sallah ka hutar da mu da ita akwai ɗaya daga cikin magabata Abu Muslim al-Khawlani an ce mutanen gidan shi ko so suke siwargi to sukan bari sai ya fara sallah saboda baya ji ma kwata kwata duk abin da aka yi kusa da shi in yana sallah baya ji so dai yana da kyau gaskiya mutum ya ta istighfari duk lokacin da ya zamanto ya zama sallah tana mai nauyi to istighfari ya kamata ya dinga yi saboda Allah yana cewa wa inna la kabiratun illa ala al-khashi'in sallah tana da nauyi sai ga masu tsoron Allah so duk sanna ka ji kana kin abda'a tana ma wahala istighfari ya kamata kai saboda kaga akan munafikai a suratul tauba Allah yana cewa walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbaqahum ai akwai wani masallaci maliman da aka so ai fada da limamin yace ba zai hada sallah ba wani ya tura liman din kawai ya shiga gaba ya hada wa mutane sallah kaga duk wannan rashin ilimi saboda a wajen malaman fiqhu duk ma dukkansu ba su da sallah duka ba su da sallah a wajen malaman fiqhu in dai akwai liman rafi kuma yana nan limamin ka zo ka shiga gaba kai sallah to duka ma ba ku da sallah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi limanci a wajen da yake akwai liman tabbatacce sai da izini shi so kaga ba su da sallah su kuma dan samu ruhusa suka tura liman din suka ce ya matsa ya ba su waje kawai eh ya wuce ya da sallah shi ma anan zariya ala kulli hal dai yana da kyau gaskiya waɗannan abubuwan an cancanci su ya gaskiya ni ban taba ganin inda ake hada sallah da yawa kamar zariya ba a iya guraren da na zauna na zauna a Kano ina kuma zuwa gurare da yawa ko yanzu haka daga Katsina nake direct zuwa nan ba inda na tsaya gaskiya ina kuma yawan zuwa da Katsina da Sokoto da wasu guraren da yawa amma ni ban taba ganin inda ake daukar rahusa hada sallah kamar nan ba sai ya kamata a yi sani baba tambaya ka ta karshe kamar yadda kace idan wasu idan za su yi sallah salamu alaikum salamu alaikum ba ta daga cikin lafazin sallama da suka su kamar yadda muka yi bayani dazu lafazin sallama da suka tabbata a shari'a yesu kenan guda biyar amma salamu alaikum baya ci wa sai dai kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma siga ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah siga ta hudu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai kuma ta biyar wace malaman malikiya da yawa suna amfani da ita kace assalamu alaikum iya waɗannan sigogi biyar da su kadai suka tabbata a sunna duk wata siga wacce ba wannan ba wata tabbata ba Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya bayin Allah na gari na assalamu alaikum ba in ba faɗe shi ba sallama bata hawo kan saiki ba ala kulli hal akwai mazhabobi guda uku a mazhaban hanafiya ba a yin karatu a bayan liman fatiha wannan shine mazhaban hanafiya ina fatan mun gane a mazhabar malikiya kuma ana karatun fatiha idan liman yana karatu a sirri amma in ka bayyana ne ba za a yi karatu ba mazhabar hanabila su kuma suna ganin ana yi duka saboda hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allakum taqra'una khalfa imamikum yake cewa ba mamaki kuna karatu a bayan limamu sai suka ce eh sai yake cewa la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha kada ku yi karatu sai da fatiha saboda ba duk wanda bai karanta fatiha ba shi da sallah so wannan shine malikiya kuma lo abdalilun su da suka ce ana yin karatu ne a sallar sirri ba a yi a sallar da ake bayyana daga cikin dalilan su shine akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai karatu ya dan masa nauyi saboda haka da yayi go sai yake cewa kaifa unazul qur'an saboda yana yin karatu wasu kuma suna karatu a bayan sa sai yake cewa kaifa unazul qur'an ya ake jayayya da ni akan alqur'ani so wannan sai yake nuna cewa ba za ka yi karatu ba amma dai gaskiyar lamari mazhabar Hanabila tafi karfi sai dai gurin da ya kamata mutum yayi karatun Fatiha shine galibi yanzu idan kuka je garuruwan da suke amfani da mazhabar Hanabila kamar Saudiya za ku ga idan liman ya gama karatun Fatiha ya kan dan yi show so wannan shirin da yake a daidai gurin mutum zai samu yayi karanta Fatiha so gaskiya abin da yafi shine ko da liman yana yin karatu a bayyane to abin da yafi shine mutum ya karanta Fatihar a asirce saboda wancan hadisin da Annabi ya ce la'allakum taqra'una kalfa imamikum suka ce eh sai ya ce la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda wannan hadisin bai ware sallar da ake asirri ba da kuma sallar da ake yi a bayyane ba Allah ya bamu dacewa wassalam